Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya ci gaba da ziyarar jihohin da ake samun tabarbarewar tsaro, inda ya ziyarci iyaye matan Dapchi a Yobe da alwashin ceto matan.
What are we demanding? What are we asking?
Ƙungiyar BBOG ta ba da wa'adin mako biyu ga gwamnatin Najeriya ta amsa tambayoyi masu sarƙaƙiya kan sace matan Dapchi ko ta nufi kotu. Hukumar hasashen yanayi ta fitar da tsarin damunar bana a Najeriya da nuna za a samu ruwa kamar yadda aka saba, sai dai akwai barazanar ambaliya. Ga shugaban hukumar Farfesa Sani Mashi.
Inda ƙalubale a zo a gaya mana, sai mu san yadda za a warware shi. Masu da matakan da ya dace.
Shugaban hukumar Alhazai Barisu Abdullahi Mukhtar ya ce an ci gaba da maidawa Alhazai kudin hidimar da ba a yi musu ba. Daga shekara ta 2015 an maidawa Alhazan kusan naira biliyan 3.
Na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa wanda bai sanyi ba sai da aka dawo da Alhazan Najeriya kowane alhaji kudinsa.
Yayin da majalisar wakilai ta dawo da dan majalisa Abdulmuin Jibrin bayan ya nemi abuwa, can kuma Plato ana ci gaba da kwantar da fitinar jama'ar Miyango da makiyaya da ta yi sanadiyar asarar rayuka har da sojoji. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Professor Thomas Adeyanju daga garin Kaduna, da kuma Alhaji Aliyu Ilyasu Arkido Jigo a kungiyar Miyatta Allah shi ma daga garin Kaduna. Ga Professor Thomas Adeyanju.
Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ga abubuwan da muke ganin kamata a tuna da su. Na farko dai manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. Madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a. Su lura fa cewa akwai wani lokacin da kowannenmu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi. Mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba. Sai dai mun haɗa kai, mun taimaka wa inda muka zaɓa, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya, musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. Ba wani kabilanci ko wanda daga wannan state nake ko daga wannan addini nake, sai mun haɗa kai kana mu ci gaba. Waɗanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa tamu, su ma kansu Allah ya sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya. Waɗanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi. Ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali. Mutane ba za su samu su zauna sosai ba, su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati, akwai waɗansu fannoni da suke damunmu, musamman ga mu ƙasa mai mai. Amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano, ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban. Abin daban kunya, gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta teto. Akwai matasa da yawa da ba su da aiki, sun gama university nasu jami'a ta su, amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samu masamari matasa aiki, domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Sai kaga malaman makaranta an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba, ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne. Sai kaga wayance an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa, ilimi yana cikin na farko da za a tanada. Bangan mu dan Allah da Annabi a taimaka mana, ai mana gwamnati da tsoron Allah, mu bi bayan su da addu'a da kuma bin doka yadda ya kamata. Ta huta lafiya.
Shi ko Alhaji Ilyasu Arkido cewa yayi.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Ali Ilyasu Arkido, tsohon sakataren kungiyar Miyatta Allah ta jihar Kaduna, kuma jigo a cikin kungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato al'umman Fulani da suke fuskantar barazana da kalubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman Fulani suna kaza suna kaza. Na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwa. Domin da Allah ya sa yaran su sun amfani da koyarwar da mu muke kiran su akai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillah mu ba a samu irin haka a wajejen mu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha to muna roƙon su da su gyara kawunan su domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya yawanci manoma wanda za a zo ya dalla lurensa a ibi to a ce yaje wuri kaza sai yaje tari labin shanu ko inda suke kiwo ko yaje gona anan wannan shine abin da ke haifar da fitina yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin kasa inda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga yan ga mutanen Najeriya baki daya da ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta akai akan abin da ya kamata a fadin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata ai akai wasu sun koma sun rabe suna cutata matsayin uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba dan haka nan mutanen Najeriya suna cikin musibin da sai dai Allah ya fitar da su amma ayi hakuri. To ina roƙon ƴan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su aikin da ya kamata akan su domin ba aikin kansu suka je ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa akan abin da za su samu ba shine ba a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana akai amma sun saki aikin da ya kamata su sun koma suna yin abin da ya sa ransu kawai wannan ko ba zai sai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman Najeriya wanda suke bangaren kristoci da musulmai da su yi tsoron Allah su zauna lafiya addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne kamar lafiya ne sau da aka su ma kristoci in sun jin sun tabbatar da cewa babu maganin bloodshed babu maganin zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake buƙatar a zauna lafiya don idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu jannatu min badarin wa hadiratin ba'dun li ba'din idza lam yashuru hadam da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya ji cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansa bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya don haka nan ina kira ga al'umman Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba.
To nan muka kammala shirin da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.